بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ga Allah madaukakin sarki ta farko da karshe da kowane lokaci da kuma a ko ina ya bamu dama mun sake haduwa da ku yau 26 ga watan Ramadan shekara 443 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. 27 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Majalisinmu ne na karatun Alkur'ani da tafsirinsa a nan harabar masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi. Amma saboda tambayoyi da suke tare da mu, ba za mu karanta wata aya ba, sai dai mu gina akan abin da muka karanta a baya mu amsa waɗannan tambayoyi. Dalili na biyu shine mun kammala ayoyin da suke da magana akan issar da wato Allah ya kawo mana ta bad'ul wahda, wato bad'ul khalq. Kuma bayan wannan za mu shiga wata gona ce sabuwa, bayani akan banu Isra'ila. To wannan bayani in muka fara shi ba mu san ranar gama shi ba, shi yasa bai dace mu fara shi ba in Allah ya yarda, sai in muna da rai shekara 444 ba duke nan insha Allah za mu fara kan banu Isra'ila. Don haka ayar da muka karanta jiya muka gama ta, wato dangane da magana akan wancan kissar, shi ne karshen abin da za mu karanta a bana in Allah ya yarda. Don haka za mu amsa tambayoyin da kuke da su gobe idan Allah ya kai mu hutu ne, jibi idan Allah ya kai mu bayan sallar Juma'a za mu zo mu karanta tambayoyin da suke hannunmu, sannan mu yi jawabai da addu'o'i mu rufe karatun wannan shekara in Allah ya yarda. Haka bayan sallar Juma'a 28 ga watan Ramadan jibi kenan muke sa ran za mu rufe wannan karatu, amma gobe babu karatu, an ba ku hutu insha Allah. Mai tambaya ta farko yake cewa shin shedan ma ya shiga aljanna ne a yayin da ya sanya waswasi wa annabi Adamu da Hawwa'u har suka ci wannan itaciya, har aka tabbatar da abinda Allah ya faɗa, fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan wannan, amma waɗanda suka fi shahara guda uku. Magana ta farko ita ce Iblis ya shiga cikin aljanna ne, Allah ya ba shi dama ya shiga, amma ya shiga ne ta hanyar kurta-kurta bisa ga yadda Allah ya kaddara. Waɗansu suka ce ya shiga da gangan jikinsa an ba shi dama, tunda ya roƙi Allah ne cewa Allah ya bashi dama, sai Allah ya bashi dama sai ya shiga ya same su gaba da gaba. Waɗansu kuma suka rawaito waɗansu hikayoyi na Isra'iliyat cewa ya haɗa baki ne da kananan dabbobi da kwari masu shiga cikin aljanna. Ya roki wane ne zai iya goyon ta ya shigar da shi aljanna, mala'iku ba su gani ba. Allah kan yana gani, amma Allah ya riga ya bashi dama ya sa'ale masa. In zaka iya wattaqiz man istata'ta minhu. Don haka su mala'iku ba su san gaibi ba, Allah ne ya san gaibi. Don haka sai ya samu ya kuya masu gadin aljanna ba su gan shi ba. Dabbobin da suke shiga aljanna dukkansu suka ce su ba za su yi wannan aiki ba, sai maciji ya ce shi zai gwada. Zaka sai ya shiga cikin bakin macijin, sai ya makare a tsakanin hauren macijin. Don haka sai ya shiga da shi ta ƙarƙashin katanga. To ya katangar take kaga, sai Allahu alam. Zaka yana shiga sai amaye shi sai ya fito. Wasu kuma suka ce a yana ta ciki kawai yana magana da su, maciji kuma ya buɗe bakinsa. To daga nan ne shedan ya kulla alƙawari da shi da maciji, kuma ya zama akwai alaƙa ta kudda su. Yasa har a nan duniya yana ɗaya daga cikin yadda shedan yake iya rikida, yana zaɓar maciji ya rikida ya zama maciji. Mun sha ganin haka ko a cikin hadisai, yanda aljanu za su zo a siffar maciji suka ce tun wancan alaƙa da aka kulla ta yadda wato shi maciji ya ce maki kakan su aljannu, shedan ya shigar da shi aljanna, wannan ne yasa su kuma suka zama su ma abokan adawar dan adam. Kamar yadda dan adam yake jin tsoron aljani duk da bai taba ganin shi ba, to in ya ga maciji sai zama kamar aljani ya gani, sai zaga yana jin tsoro. Ko labari ake ba shi, ba zai son ya ji labarin maciji. Suka ce abin da ya faru ke. Waɗansu malamai kuma suka ce a Iblis ya tsaya ne daga waje, daga gate yana magana, amma annabi Adam sai ce tunda ka san hana ni shiga, ga wata magana zo ka ji. Sai annabi Adam ya ce ba zan ji ba, Allah ya ce kai abokin gabana ne. Sai rantsa masa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, wallahi kallahi na zo gaya maka wata nasiha. Shi kuma yana son nasiha, wallahi nasiha na zo maka nasiha. Eh, na ce zo mu je shi ne. Sai yana ga masa da ganin shi ba zai iya shiga ba. Wasu kuma suka ce a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shaytanu yajri fil insani majra ad-dam, shaytan yana bin jikin mutum kamar yadda jini ke kwarara a jiki, ke yawo a jikinsa. Haka ya iya ya samu wannan daman tun daga kan annabi Adam. Sai zamana shi yana waje, amma zai iya ratsawa ya shiga har ya zama ya je jikin zuciyar annabi Adam, sai jini ya riƙa pumping. Kamar yadda zuciya ke watsa jini, haka ake watsa shi. Sai zama yana kan zuciyarka, sai rinka saka kana tunani kana kaza, yadda jininka ke watsuwa daga zuciya, haka shi ma ke watsuwa a jikinka. To haka yayi, an fahimta. Wannan na kawo maka maganganu nan ne. In kana son ƙarin bayani, kana iya duba Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur na Imam Suyuti, kana iya duba wato tafsirin Qurtubi Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an, kana iya duba tafsirin Imam Al-Mufassirin Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari abin nan, kana iya duba kuma tafsirin Ibn Kathir, ya ka kawo waɗanda. To amma abin da ya fi kowanne shi ne Allahu A'lam. Allah dai ya ce mana shedan ya musu magana, maganar da a zahirinta tana iya nuna kamar a zahiri aka yi. Don Allah ya ce ya yi magana da su baki da baki. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kaga wannan zaka ji kamar ba a cikin zuciya aka yi ba. Wani wuri kuma zaka ji kamar zuciyar ne. Fa waswasa lahuma shaytan, kowanne ne daga cikin wannan mu mun yarda cewa shaytan ya je ya batar da annabi Adam, kuma ya je ya ruɗe shi. Fa dallahuma bi ghurur, sannan kuma a ƙarshe fa azallahuma, har ya wato zamar da su har sun binata, kuma sun ci wannan itaciya cike. An fahimta. Amma yaya aka yi, Allahu a'lam. Saboda labarai na Isra'iliya, idan ba ku manta ba yanda muka faɗa a cikin suratu Yusuf, su wato ana cewa yusta'nasu biha wala yustadallu biha, shi da mafarki duka ɗaya ne. Idan wani yake yayi mafarki, ka tsaya ka saurari mafarkin, ko kai kai yana iya zama maka wa'azi, amma ba shi ne dalili ba. Wane ya mafarkin ya ga annabi ya ce masa kaza, ba dalili ba ne a addini. amma zai iya karfafa gwiwan wani dalilin da ka sani da a addini. An ce abu kaza ba kyau, sai wani ya mafarki ya ga abun cikin mummuna, suka ce wannan mafarkin yana karfafa abun da dama ka san mummuna ne, amma ba mafarkin ne zai koya maka cewa abu mai muni kaza ne mai muni ba, ba a fara shari'a daga mafarki. Amma shari'a da ta ce abu kaza da kyau, sai a daga ba aka gani a mafarki ya karfafa, wannan duk yana iya karfafa gwiwa. To kamar haka ne labaran banu Isra'ila, an fahimta ko? Zaka wannan labarai kana iya kawo su kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddithu an bani Isra'ila wala haraj, babu laifin ku rinka kawo abin da banu Isra'ila suka ce. Amma ba dole shi ne asalin dalili da zaka dogara da shi ba, idan ya dace da abin da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sai ka karbe shi saboda dama na Annabi ya faɗa ne, ba wai saboda shi shine asalin hujjar ba. An fahimta? Tambaya ta gaba ya ce malam ai nasiha akan ɗaliban alƙur'ani da ma sauran mutane, sai ka ga wasu za su ɗauki alƙur'ani sai su ajiye shi a ƙasa cikin masallaci, wasu kuma har ka ga suna tsallaka alƙur'ani. Alƙur'ani yana da daraja. Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu laqur'anun karim, shi lalle wannan alƙur'ani ne mai daraja. Allah kuma ya rantse da girman alƙur'ani, yaqin wal qur'anil hakim, ya rantse da ƙur'ani da hikimar da take cikin alƙur'ani. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce bal huwa qur'anun majid, ƙur'ani ne mai daraja. To wannan daraja ta alƙur'ani ta sa dole ka girmama alƙur'ani, wato hissan wa ma'ana, ka girmama shi wato hissan a aikace, ma'anan kuma a cikin zuciyarka ka girmama shi. Kuma duk abin da ya shafi alƙur'ani in kai musulmi ne za ka ɗaukaka shi. Wannan dalilin ne ya sa wasu malamai suke gani ba za ka ajiye ƙur'ani a ƙasa ba, sai dai ka ɗora shi a kan wani abu mai tudu, saboda Allah ya ce alƙur'ani a sama yake, to kai ya zama ƙasa. Kalla innaha tadhkira fi suhufin mukarrama marfu'a, mene marfu'a, alƙur'ani a cikin suhuf, a cikin waɗansu takardu yake, mukarrama masu daraja, marfu'a wanda aka ɗaukaka su. To kar ka ajiye ƙur'ani a ƙasa, in ka ajiye a ƙasa ya zama mawdu'a ba marfu'a ba. Mutahara kuma ya zama mai tsarki. Don haka suka ce wajibi ne duk inda za ka ajiye ƙur'ani ya zama ya cika wannan abu biyu, ya zama wuri ne wato marfu' kuma ya zama wuri ne mutahhar, wuri mai tsarki kuma wuri mai maɗaukaki. Yanzu kamar a cikin gidanka akwai teburi, akwai kujera, akwai wani abu a sama, to ba za ka ajiye alƙur'ani a ƙasa kuma ka kawo wani abu ka ɗora a kai ba, tunda shi alƙur'ani fi suhufin mukarramatin marfu'a. An fahimci wannan? To amma idan akwai bukata, kai kana zaune a ƙasa, ka zo za ka yi sujudu tilawa ko za a yi sallah, ka gaji ba inda za ka aji, za ka yi ajiyewa a kan shimfiɗi gabanka, eh ya halatta wannan kana iya. Duk abin da bai nuna alamar kaskantarwa ba ga alƙur'anin, sai ka ajiye shi a wurin yanda ba zai sa wani ya gane ka wulaƙanta shi ba, babu laifi. Kana zaune a wurin sai ka ajiye gabanka, sai ka buɗe a ƙasa kana riƙe da shi, ba za a ce dole sai ka riƙe a hannunka ko a kan ƙafarka ba, wannan ba kai laifi ba. Ana fahimta? Ka zo ka ɗauki alƙur'ani kuma za ka karɓi wani abu sai ka ajiye shi a ƙasa duka, amma ƙarƙashin kulawarka, wannan duk babu laifi. Amma ka ajiye a kan shimfiɗi sai ka tashi ka bar wurin, sai inda wani in ya zo ba zai gani ba zai buge da ƙafarsa, wannan ai ka wulaƙanta, saboda duk abu mai daraja, don ba za ka bar kuɗinka a haka ba. Ba yadda za ka yi ka ajiye kuɗinka ka tashi ka tafi haka, ta yanda wani zai iya zuwa ya cututtuɓe da kuɗinka, haka ba za ka yi haka wa kuɗi ba. To bai kamata ka yi haka wa littafin Allah ba. An fahimta? To akan wannan ne malamai da yawa ma suke cewa kar ma mutum ya ajiye a ƙasa. Malamina Sheikh Muhammad ibn Abdul Habib Abu Rawash hafizahullah, malamina na Al-Qur'ani a Madina, kana ajiye alƙur'ani a ƙasa zai mare ka duk girmanka wallahi. Dole ka riƙe ƙur'ani a hannunka, in kaga za ka tashi ne kana da bukata ka sa a shelf inda ake ajiyewa,
ko ka bashi ya rike maka amma ka ajiya kada kana ajiyewa zaka biya buga maka mari ko min girman ka da haka ne muka koyi wannan tarbiya a aurenka ko ni inna na shashsha mari a aurenka ba abin da ya dace shi duk cijo ne na kwarai shi alqur'ani ba abun wata bane yace ya tabbatar da cewa din kudin ka ne a hannunka ba za ka ajiya kasa ka tashi ka je shan ruwa ka dawo ba don haka dole ne ka ko ka ba wani ya rike maka ko kuma in ya zama dole zaka ajiye amma ba za ka shimfiɗa shi a ƙasa ba sai ka ajiye shi a tsaye sai ka jingina kun fahimta idan yana tsaye ka jingina kowa zai gane wannan Qur'ani yana gefe amma in ka ajiye shi a ƙasa wani yana iya zuwa ya zauna ko zai taka ko yana so ya zauna a wurin ya matsa da shi haka to duk abin da zai sa wani ya ɗan ga kamar baka girmama Qur'ani ba ka yi hankali da shi an fahimta ba ma duk da wannan kamar yadda nake muku malamai sun ce ba haramun bane ajiya a ƙasa idan dai bai zama akwai wulakanci ko rashin tsarki ba to amma wannan girmama alqur'ani din da ya zama wajibi mutum zai yi ne fadi da yanda hankali zai dauka akwai girmama alqur'ani da ya wuce hankali wanda shari'a ba ta zo da shi ba wannan ma anzalallahu biha min sultan wannan ba a saka ba shine waɗanda suke guluwi a cikin wannan akwai ne da aka rawaito daga cikin magabata shi saboda tsaban girmama alqur'ani duk gidan da akwai alqur'ani ba zai taba shiga gidan ba sai yayi alola ko kaga yace shi yazo zai shiga gida sai tambaya akwai qur'ani a gidan san shi akwai qur'ani sai ya tsira sai yana da alola kafin ya shiga gidan kuma in alolarsa za ta kare to ba zai da ta kare ba sai dai fita a gidan daga shi qur'anin sa baya taba kwana a gidansa ga qur'ani kuma ga ban daki a gida ba zai yi ba haka wani bawan Allah shi kuma in dai akwai wannan bawa shi ne fada kansa yake cewa munzu 30 sana yace yau shekara 30 ban taba shiga gidan da akwai alqur'ani ba sai da alola kaga wannan ayya dora wa kansa abinda Allah bai dora masa ko masallaci ai ka shiga ba alola sannan kuma wani kuma an taba wanda shi kuma ba zai taba ya daye bacci ba ya kwanta a ƙasa kuma qur'ani ma yana gidan shi ba zai iya bacci ba kaga wannan ai guluwi ne saka Allah bai dora mutum wannan ba wani bawon Allah da tijon arziki yazo yake tambaya ta har gida yazo yake tambaya ta yace shi matsalar sa ita ce ɗakin sa turakar sa inda iyalansa suke zuwa su same shi akwai qur'ani amma gaskiya shi yana jin haraci ga alqur'ani kuma a ce zai wani abu nasa na kansa ga qur'ani nace masa Allah gafarta cikin qur'ani aka ce ayi nace ga harkar ka ko qur'ani yana ganin ka ba qur'ani ne zai mashi danka ba kiyama ko menene kuma nace masa ba haramun bane yace ka malam qur'ani nace masa to in ka zo in ka ce ba haka ba sai ka fitar da qur'ani don ka zo ka cire na cikin kanka ma kul huwa da talaqi da nasin nan ka ajiye su a waje kafin ka dawo yace ka malam wannan ba zai yi ba nace to kai harkar ka ko ka rubuta qur'ani kaga wannan gulubi ne ai so da wancan mutumin da yake ba zai shiga gidan da akwai qur'ani ba sai yana da alola to qur'anin da yake cikin kansa yafi wannan ayin rubucin wannan da yake cikin kansa zai iya tafiya da shi amma ba zai iya tafiya da wannan ba to bai zuwa ban daki in akwai wannan a jikin sa najasa ba ta taba shi saboda haka wannan gulubi ne girmama qur'ani bai kai ga wai sai kai haka ba Allah bai saukar da qur'ani don mu wahala ba ma anzalna alaikal qur'ana litashqa an bayyanta tambaya ta gaba wannan yake ce malam ina neman wata yarinya wanda aka haife ta ba ta hanyar aure ba kuma kaddara ce ta sa ta samu kanta a ciki tunda ba yin ta bane amma ni kuma saboda ita tana da nagarta kuma ta ban tausayi sai na cigaba da neman ta a haka kuma ina son aure ta to amma sai na ji ka ba da wata fatawa jiya inda kake cewa yaran da ba a same su ta hanyar aure ba ba dole bane su samu nagarta da sauransu da kuma albarkar iyaye
to yanzu wannan auren na waje wannan yarinya menene alfanunsa in yi ko in bari kaga wannan aikan baya ce mai muhimmanci dan uwana akwai bambanci tsakanin waccan magana tawa da halin da kake ciki akwai bambanci tsakanin kafin ayi abu da bayan an yi idan mutum ya zo maka yana nuna maka kwaɗayinsa akan alfasha ka tsoratar da shi daga alfasha ka kuma nuna masa ɗaya daga cikin munanan akibar alfasha shine abinda alfashar za ta haifa abinda muka haifa ta hanyar halal ma muna kokawa da shedan akan yayi nagarta ballantana wanda shedan ne ya taimaka aka haifa ta hanyar alfasha galibin mutane sun lalace surata masu shiryar da su saboda ba su samu hanyar tsatso mai kyau suka zo ba kuma hanya ce ta abin zargi rutullin ba'da zalika zalim Allah yake zargin wani saboda da haka aka haife shi haka abin zargi ne to amma wannan baya nufin wannan ana magana akan azraganar da mutane kar mutum ya shiga hanyar alfasha amma mutum sai aka haife shi ba ta hanyar aure ba shi kuma sai Allah ya shirye da shi yayin nagarta ko mace aka haife ta ba ta hanyar aure ba sai Allah ya shirye da ita ta zama tana da nagarta shin kan idan ka zo neman aure na mace ko ke idan wani ya zo neman ki aure shi namiji zaka damu da halin iyayensa ne ko zaka damu da halinsa shi wanne ne ke da muhimmanci a wurinka wa zaka aura da wa zaka zauna duk yanda iyayensa suke da kirki idan shi bai da kirki zai mata amfani sannan duk yanda iyayensa suka ga mutanen banza idan shi na kirki ne wancan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba yanzu idan mace ta zo ta musulunta duk iyayenta ba musulmi ba sai ba wanda zai aure ta saboda iyayenta arna ne da wanda iyayenta ba musulmi ba ne da wanda iyayenta zina suka yi suka haife ta amma su musulmi ne wanne ne yafi to wancan ma aka ce ka auri ɗan su ballantana wanda ita iyayenta musulmi ne ina fata a fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama sharaɗin da ya faɗa wajen neman aure da wanda za a bashi mata shine idza atakum man tarbauna dina hu wa khuluqa hu dabi'un mutum da addinin sa ba a ce na iyayensa idan wani ya zo yana neman ƴar uwarka ko diyarka da aure zaka yi bincike akan halinsa ne ko akan halin iyayensa akan to zaka fara kana iya bincike akan halin iyayensa daga baya saboda ka gane shin yana da iyayen da za su iya masa fada in yayi ba daidai ba ko shin ita tana da iyayen da za su shirye da ita in ta yi kuskure wurin wa zaka kai kara amma wannan ai daga baya ake yi duk yadda ka binciki iyayen idan ita bata da nagarta sai ka aure don haka ku gane dalilin da yasa muka faɗi wancan amma kai yanzu akan naka ai sai dai mu karfafa maka gwiwa idan irin ka mutanen kirki bisa ga kikkiawar zaton da muke maka baka auri irin wannan yarinyar da ita ta zama ta gari duk da iyayenta ba na gari bane to kana so ta auri irin iyayenta ne a je a ci gaba da aikin banza daga inda iyayenta suka tsaya idan shedan yayi rinjaye akan iyayenta ba za ka yi kokarin ka kwato kar ƴar kuma shedan ya tsara samu riba akan ƴar ba duk mutumin da ya gama ci tana cikin wani hali na fasikanci sai zama a sanadiyarsa ta jaru ta daina ya aure ta ya rufa mata asiri ya tsare mata mutunci ta rabu da hanyar shedan da tana yi fuskanci ma fakkenin ita da kanta ba wai iyayenta suka yi ba tana yi yayi sanadiyar da ta tuba ya aure ta wannan ai ladanta Allah ne kadai ya san yawansa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am mutum ɗaya ya shiryu da kai ta hanyar ka ladarka a wurin Allah Allah ne kadai ke da ita to ballantana wanda ita da ba shiryayya ce iyayenta ne suka yi barna laifin wani baya shafin wani baka wannan ya zama ba amsa ce gare shi shi kadai ba dukkan ku matasa idan kana neman mace ka san wani abu akan ta mummuna ko ka sani akan iyayenta mummuna amma ita tana da kyan hali tana da nagarta tana so ta gyara tana son ka saboda Allah ne to taimake ta na farko ka rufa mata asiri ba ita ba ko wani karta sake dauko wancan maganar abin da ya wuce a baya wanda ita tayi ko wanda wani yayi an wuce wannan abu na biyu shine yi kokari ka karfafa mata gwiwa kar ka barta mutanen banza su zo su kwashe ta to shedan zai fi saukin sake mai da ita ruwa tunda da ya taba janta akan wanda wato take sabuwa ce da bata taba yi ba ita da wuya kafin ta shiga shedan sai yayi sabon aiki akan ta amma wancan gini kawai zai ina fata an gane wannan sannan zan kara muku akan wannan duk wanda matarka ta zo ta ce masa ina so ka yafe mu na aikata abu kaza a da tana kuka tana neman ka yafe mata ko kafin ayi aure ko bayan an yi aure kai yarda ka rufa mata asiri wallahi sai Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira idan saboda Allah kai idan ka gane cewa da gaske take yi saboda duk mutum mai magana da gaske zaka gane idan ba da gaske take ba ba za ta taba gaya maka cewa ga abin da za ta yi ba saboda ita tsoro take kaccace amanarka ta kai maka kanta alhali ita ta taba fasikanci kai mai yiwa baka yi ba to yadda kai kin da ka aure ta za ta ganka kana fasikanci za ta rufa maka asiri wanda galibi mata haka suke kai ne sa ba za ta rufa maka asiri ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim duk wanda ya rufa asirin musulmi akan abin da ya sani ko ya ji ko ya gani mummuna akan wancan sai bai tona asirin sa ba wasu ba to wannan shi kuma sai Allah ya rufa masa asiri a nan duniya kuma sai Allah ya rufa masa asiri a lahira a ce ranar kiyama yawma tublas sarais ranan da za a bankado asiri Allah ya ce ya rufa maka saboda ka rufa wa wani ne kuma ka kamar wannan doka kowa yana so Allah ya rufa masa asiri dukkan mun nan inda Allah zai ce abun ka da kowa babu wanda yake da abin da za a ce wato direct sai wurin Allah kowa yana da rabon shedan a jikin sa amma Allah ne yake rufa mana asiri kai zaka so Allah ya rufa maka da zaka rufa ma wani an fahimta malamai suka ce idan mutum ka ganshi ya aikata mummunan laifi kuma dama a ciki yake ba tuba zai yi ba kuma zai ci gaba da bata wannan yi kokari ka nuna domin a hana shi don zai ci gaba da bata wasu amma mutumin da bai saba ba sai ka ganshi yana aikata laifi ko menene ka rufe idon ka kai kaman ba shi ka gani ba kai ba wani bane kawai ka tafi yawo tsayawa ka ƙara lekawa zai sa zuciyarka ta ɓaci har ya sa shedan ya ce maka ko ka aikata ko ka faɗa ko kai wani abu Allah kuma baya so innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim waɗanda suke son alfasha ta yado a cikin masu imani Allah ce wannan suna da azaba mai radadi fi dunya wal akhirah anan duniya da kuma alahira amma idan mutumin banza ne dama ya saba to wannan zai lalata mutane ya lalata ƴaƴansu sai kai kokari ka nuna shi a duk inda ya kamata ka nuna shi domin a tsare shi ina fata an fahimta amma duk wanda ya zo da niyyar tuba to don Allah ka yi irin yadda kake so Allah ya maka wani shehin malami a ƙasar Syria yake ba da labari cewa a cikin shekarun 1960 akwai wani shehin malami malaminsa shi ne ba da labari ya ce malami ne dattijo amma shi bai taɓa yin mafarkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka kullum yana addu'a Allah ka sa in ga annabinka a mafarki Allah ka sa in ga annabinka a mafarki wata rana ko kawai sai gashi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baccin sa annabi ya ganshi sai ya ce da shi ga sako ka je ka taimi wani bawan Allah a wuri kaza a unguwa kaza ka je ka ce mata ina mata albishir cewa Allah ya yafe masa dukkan laifukansa kuma Allah ya tanadar masa da aljanna wannan mutum sai ya farka bai san mutumin da aka faɗan ba sai ya tashi ya je nema ya yi ta bincike ya ga unguwar ya je gidan ya ƙwanƙwasa gida sai wani mutum ya fito kai ne wani mai suna wani ya ce ƙwarai ne yace to sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gani a mafarki a bacci na jiya yace in zo in gaya maka wani albishir amma ni bazan gaya maka ba har sai ka gaya mun menene kai yasa nayi wannan mafarkin in ba haka ba bazan gaya maka yace to ai wannan tsakanin ni da Allah ne yace to ni ko ni ma tsakanin ni da Allah komawa zan yi in baka fada ba ai yace sako ne nayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan gaya maka abinda na gari kaga ko kowa yana so ya ji wannan labari to wannan mutum da ya ga dai ba maka ba sai ya ci to yace wallahi abinda ya faru shine wata mace na aura na san ta mutuniyar kirki ce ina kyautata masa zato ashe na aure ta da ciki ban sani ba wannan mata kawai sai ta gaya mun cewa wallahi tana da ciki ni ko sai na ce mata to in Allah ya zan rufa miki asiri wannan mata sai ta haihu a wata biyar kaga bai kai yanda shari'a zai sa ya dauki dan ba wannan mutum ya tara ya rufe kofa ya jira matan nan tayi nakuda ta haifi yaron sai ce mata in Allah ya yarda ba abinda zai faru ki shi bayan ta riga ta masa itirafi cewa ga abinda ne kuma wallahi ba ta hanyar halal na samu wannan cikin ba amma ina so in zaka iya ka karbe ni a haka ka rufa mun asiri yace kin ce saboda Allah yace saboda Allah yace to na karba saboda Allah cike ne zauna da matan nan ta dauki ya dauki wannan yaro yayi sauri yaje kofar masallaci sai ya aje yaron na kofar masallaci sai ya dawo gida sai can da asuba sai sauri ya tafi masallaci sai ya tsaya ya labe mutane suna zuwa za a shiga masallaci sai aka ji kukan jariri a kofar masallaci an tsinci yaro an taro ana ta haya 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 liman ya zo ana ya za a yi to wannan yaron fa aka ce ka yanzu wata ce halata ya ci dan shege sai wata jefar ana a wallahi hala an taso yaro ne a ana ta kaza kaza sai zuwa za a bashi wannan yaro ya rike sai wannan mutum sai ya kullo ce ni ne dama banda haihuwa a bani zan rike in Allah so dama na yi amarya kwanan nan in Allah ya sa mun samu wani yaron ta hada tun da dai ba mu samu kowa ba a bamu za mu rike sai karbi wannan yaron sai ya dawo wata da dan tsaye ki shayar da danki da sunan dan riko ne nawa wannan matar haka ta rike danta na cikin ta kuma aka dawo mata da shi da sunan dan reno ne wanda ba wanda zai ji abun kunya akan ta cewa cikin shege ta yace wannan shine abin da nake tsammani nayi yace kware to ina tsammani akan wannan ne manzon Allah ce a maka albishir da aljanna waɗannan sune labaran da nace muku yusta'nasu biha wa la yustadallu biha ba shine dalilin shari'ar ba amma yana goyon bayan hadisin man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya suturce musulmi shi ma Allah zai suturce shi a duniya da lahira amma wallahi ku san duk wanda al'ada ta ce neman kokof akan mutane da bin diddigin laifukan mutane da neman sai ya yada wani yayi kaza wance tayi kaza abun kunya kaza ya tabbata ga wani abun kunya kaza ya tabbata ga wance laha a gare ta wallahi shi ma sai Allah ya kunya tashi kuma kowa din Allah yace zai kunya tashi wallahi wannan ya shiga uku doka Allah ka suturce mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya don haka bawan Allah je ka aure matarka ka sa ta islamiya ka zama malamin islamiya ka daga ta ka kai ta wani gari ka ce yar gidan babban limamin garin ku ne amma wani ya taba tsammanin cewa wai ga irin hanyar da aka haife ta kuma daga kan yanzu da ka faɗa magana ta kare ba a san kai waye ba ba a san ita wace ce ba kar ma ka sake zancen daga yau in Allah ya yarda Allah zai rufa maka asiri amma wannan duka na ce muku ga wanda ya tuba kuma ka gane da gaske ya tuba saboda Allah ta tuba da gaske saboda Allah ya tuba da gaske saboda Allah sai ku rufa wa juna asiri sai a ci gaba da rayuwa wancan a wurin Allah ya wuce in dai an tuba
wannan yace menene hukuncin wanda yayi buɗa baki amma abu na farko da ya fara da shi shine sigari da wani abu za ku fara ko mara sa kunya abu na farko da ya buɗa baki da shi shine taba sigari wannan azumin sa yayi laifin shan sigarin sa ma yayi idan dai lokacin buɗa baki yayi an gane to ba za a ce azumin sa ya kare ba ko ba menene amma shan taba sigari ko bayan an sha ruwa bai halatta ba to ballantana kuma ya zama da shine zai buɗa baki don haka wannan laifi ne sai ya tuba wa Allah ya daina kar ya sake yi ba wai dole sai don shan ruwa ba ko yaushe ne ma Allah ya tsare mu mai tambaya ya ce menene bambanci tsakanin tarawih da tahajjud da shafa'i ba sai in ƙara maka ka ce da witri da qiyamul layli da qiyamul ramadan da qiyamul lailatul qadr duk abu ɗaya ne duk nafilolin da ake a cikin dare tun daga kan bayan sallar isha'i har zuwa lokacin asuba ta yi duk waɗannan nafilolin kana iya kiran su tarawih idan aka yi su a farko-farkon bayan isha kana iya kiran su tahajjud idan an yi su a ƙarshen dare kana iya kiran su shafa'i idan ya zama sune wanda za a yi a ƙarshe kafin a yi witri kana iya kiran su witri idan ya zama shine na ƙarshen da za a yi amma dukkan su kuma suna iya wakiltar juna in kace qiyamul layl ya hada su duka tun daga na farko zuwa na ƙarshe in kace qiyamul ramadan ya hada su gaba daya in kace witrin dare ya hada tun daga raka'a ta farkon har ka kai na ƙarshen domin in ka hada su su 11 ko 13 ko 23 ko 101 dukkan su witri ne ai ko ɗayan duka witri ne an fahimta shi yasa ya halatta ka zo ka bi sallah idan liman ya gama sallolinsa duka na tarawih raka'a 13 aka yi raka'a 11 aka yi raka'a 10 aka yi ba a yi witri ba duk da yanda aka yi ko nawa ko raka'a 20 kamar yadda ake yi a masallaci masu alfarma a shekarun baya sai ka biya gama ko 23 idan ka koma kai kuma gida sai ka je ka ƙara naka shikenan duk yana cikin duk qiyamul layli duk qiyamul ramadan an fahimta kai dai ba za ka yi witri sau biyu ba idan da farko ka yi witri to ba za ka take ba in kuma da farko ba ka yi ba to daga baya sai ka yi witri ya ce malam don Allah menene hukuncin sayar da mai wanda ke canza kalar fata mun taba karanta wannan a cikin karatun suratul a'raf qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq mun ce ya halatta na zo na karanta muku dalilai da fatoyi na malamai akan cewa man shafawa da zaka shafa na kulliya wanda yake sa fatar jikinka ta yi kyau ko jikinka ya haske wannan duk ba laifi bane an fahimta mutum ya canza kala gaba daya da zai sa a yi mata ta hanyar tajiri ko a yi mata ta hanyar da zai zama ya canza halittar Allah shi baki a mai da shi fari shine wanda bai halasta ba amma duk abin da ya shafi adawatu tajmil abun da ake sa don ai ado ya sa kai kyau inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka irin waɗannan yan shafi shafi abin da zaka kiyaye abu guda uku abu na farko ya zama ba irin wanda zai canza halittar Allah ba dan yasa kai haske da canza halittar Allah ba ina fahimta ko jikinka yana da wani iri ka shafa mai sai kai kyau wani ai baka canza halittar Allah ba in kace haka to kwata kama dalata a shafa kowane irin mai ba don galibin mai dama in ka sa zai sa jikinka ya laushi an fahimta abu na biyu shine ya zama wannan abin da ka sa ba zai cutar da kai ba duk abin da ya zama yana da illa a lafiyarka zai cutar da fatarka idan kana sawa to wannan shi ma bai halatta ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka la darara wala dirar sannan abu na uku abinda ba zai sa ka yi ado irin na waɗanda ba musulmi ba duk abinda zai sa ka canza ka zama irin yadda wanda ba musulmi ba suke yi wannan bai halatta ba an gane ko kamar yanzu adon jamfar ce wanda ake sa kaga wannan an san da cewa ado ne na waɗanda ba musulmi ba wannan musulmi ba zai sa ba an gane ko
da sauran duk wata kulliya wanda za ta sa mutum ya zama ya ta shuhura kawai mutum ya sha babula ba wasu suna irin wannan ba saboda siyasa ko bikin talla wannan jibi halatta ba abinda zai sa a danka ka zama wani iri ka zama daban da sauran bil adama wannan shine kayan shuhura ko a kaya ko a abun sawa ko a abun shafawa duk wannan bai halatta ba ko mutum ya shafa toka ko ana biki mutum ya yi kama da dodo duk irin waɗannan abubuwa da za ka ga mutum ya canza daga yanda zai sa wato abin nan ya sa a ganshi ya zama daban da sauran mutane shine shuhura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ba wannan ba ka je ka kashe bi shafanka yace menene hukuncin sayar da gashin attachment da kuma artificial nail wato irin farce nan da ake sawa na roba wannan duka haramun attachment na gashi da attachment wato na gashin kai ko na gira ko na gashin ido da mata suke yi a dan ta sa musu mai tsayi din nan wannan duka haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa wanda yayi wannan la'ana Allahu al-waqilata wal mustawsira والواشمه والمستوشمه والنابصه والمتنمصه yace wal sannan wal mutafallija duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kuma wallahi duk wanda annabi ya tsine masa tsinan ne ko ya maka kyau a ido wallahi tsinan ne ba haka maza da mata su maida hankali akan wannan yanzu mata sun samu wani yayi duk wanda za ta yi kulliya sai ta je an yi mata irin waɗannan abubuwa a sa gashi kuma sai ka rasa in tsakani da Allah yanzu kuma za ka tambaye ku yana muku kyau irin wannan da ɗaya da suke sawa a yi musu kamar plaster ɗin ka gama ci ta maka sama da aljana sai dai kawai ba za a iya kiranta aljana ba ne ta amsa tsakani da Allah ku maza ne yana muku kyau ni dai wallahi baya mun kyau to ko ba don mu ake yi ba to mun ce ba ma so ku daina baya mana kyau da wannan irin gashi ido da zaka tana kanta tana wani iri wallahi baya yi kyau amma ni na rasa me yasa wai komai in aka ga bature yayi shikenan ku ku dauka turawan kina da kyau kina da kinki kinki bature ya kyau amma wai kina so ki yi kama da bature ya haba atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ku bara ku gane ba wallahi waɗannan turawa da kuke gani kamar suna bulge ku da bakake ne Allah ba za su gano ba hasken bari fatan mai zalla amma sai ku ce su sai sun yi irin wannan cikon ne kafin mazan su suke gani sun musu mu gugu yanda kuke dinnan kun mana amma sai ku ce za ku bata sai sai za ku bata don Allah ku daina wannan abu a je a feke jira kaga an yi ta kai wani tsini haka kamar wata ta tsaya wannan abun bai wa maza kyau kuma alhali ma din sun yi irin wannan abun wai suna tsoron kar su wanke don in aka wanke aka sa ruwa ya baci to asali arna ne ke yi ba sa alola ba sa wanka ke kuma ke kina alola kina wanka kuma ki ce za ki sa ya ce a jira dai bari in an gama daukan goto za a wanke hakan ne Allah ya kyauta baka attachment haramun ne kowane iri ne da gashin mutum da gashin dabba da na roba da wane ne duka duk wanda ta sa annabi ya tsine mata inji manzon Allah صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة kuma kuskure da mutum yayi tambari cewa idan da aka zo attachment din sai aka kawo na mutum aka sa shi wannan ya halatta alwasilata walmustausila haka manzon Allah yace kuma dukkan malaman fiqh akan wannan suka yi ittifaki da halatta ba haka kuma na farci da ake kawo na roba a sa sai a rufe kan wannan da halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya hana wannan kuma tadhiru khalqillahi wanda aka yarda mishi ya sa shine wanda asibiti za su sa mata artificial saboda wannan din ya balle ko akwai wani ciwo da aka sa mata saboda dalilin wani aiki da za a yi masa wannan duka kaga dalili ne for medical reasons wannan babu laifi amma mutum kawai don tsabar gaye wannan faccen da Allah ya maka bai maka ba sai ka kara wani Allah ya kyauta tambaya ta gaba yace shin sammai bakwai sune seven planets ko kuma daban-daban ne don Allah abun karin bayani
in kana neman wannan bayani ka koma cikin karatukan mu na baya, karatu ne mai dan nisa wanda yake da alaka da kimiya, amma dai sammai bakwai ba su ne planet guda tara ba. An gane planet daban, sammai kuma daban. Abinda yace a wurin malaman musulunci shine duk waɗannan planet din a cikin wannan saman suke, tsakanin nan sama zuwa tsakanin nan ƙasa zuwa sama, ba su fita ba, duk a cikin nan ake ta wannan agowar. Saboda bincike na kimiyya da zai iya sa har a gano wasu daga ciki aje, ya nuna cewa a cikin nan ake, don har yanzu ba a taɓa samun wani da ransa ba ya mutu ba, yana cikin wannan rayuwar tabu, ya fita daga cikin wannan duniyar, ya je ya dawo, mutum ɗaya ne ya taɓa haka shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya je Isra'i da Mi'raj. In ban da shi ba a taɓa yin ɗan adam ya fita daga wannan duniyar, ya shiga sama kuma ya dawo ba. Duk wanda ya tafi ya tafi kenan. Annabi Ibrahim ba ya je ba, ya dawo. Annabi Musa ba sun tafi ba, suna can, ba za su sake dawowa nan ba. Duk wanda ya riga ya mutu kenan. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin haka sau ɗaya, sai a ƙarshen duniya Annabi Isa ɗan Maryama zai yi na ƙarshe, shi zai sake dawowa. Wannan su ne kaɗai wanda Allah ya ba su dama, suna da rai su shiga sama kuma su sake dawowa. Saboda Turawa duk abin da suka gani nan a cikin wannan duniyar ne take. In ba ku manta ba a cikin karatun wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun. To nan ne inda za ka gane cewa akwai abubuwa a cikin wannan duniyar tamu tsakanin nan zuwa sama. Nan zuwa saman nan ba tafiya ce da zai iya sa har Bature ya je ya gano wani abu ya dawo ba. Daga nan zuwa bangon sama tafiyar shekara 500 ne. Zaka in kuna so ku samu wanda zai je ya gano ya dawo muku, to a samu wanda shekara in ya fara bincike yau ko ya hau jirginsa su tafi yau, to ba za su dawo ba, kai ka jira su. Sai bayan shekara 500 sun je, kuna bayanta, sai suka kwamfata aka bude musu, suka shiga cikin bangon saman, cikin bangon ma kaurin bangon ginin saman, kafin ka fita ka shiga sama ta biyu shi ma nisa ne kamar daga nan zuwa sama. In ji Abdullahi dan Abbas, za ka sai su yi shekara 500 daga nan zuwa sama, 500 daga kafin ka fita a cikin kaurin saman. So in suka fita suka ga abubuwan da yake ciki, sai su dawo, kai kuma kaga an samu ƙarin shekara wani dubun kenan. To kana nan sai su zo su yi bayani akan abin da suka gani. In ko ba za a yi haka ba, to ba wanda zai shiga wata duniyar sai zai zauna a cikin wannan duniyar ya yi yawansa kawai ya gama ya dawo. Wannan duniyar tana da faɗin da ta fi ƙarfin ɗan adam wallahi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya wuce duk yanda kake tsammani wajen girma. Allah ya wuce duk yanda kake tsammani wajen girma. Sannan akwai bambanci tsakanin wannan solar system ɗin da kuma galaxy system. Shi kuma wata harka ce ta tsarin girman halittun Allah, wanda shi ma wannan yubhirul qulub, wanda yake sa zuciyar ɗan adam ya gane cewa wannan wato Allah ya cancanci a girmama shi, girmamawa ta subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Wannan shi ma mun taɓa yin bayaninsa a baya wanda babu lokaci, ina ji ko tun cikin suratul an'am. Saboda haka halitta ce ta Allah maɗaukin sarki wanda ɗan adam ya fi ƙarfin wato ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa, sai dai ɗan abin da ɗan adam zai iya ganewa ya gama ya bari. Allah ya sa mu dace. Za ka dai akwai bambanci wannan sama guda bakwai ɗin da Allah ya halicce su, a cikinsu ne Allah ya sa waɗannan, a cikin wannan duniyar ne Allah ya sa wato duniyoyin rana da wata, wa huwa allazi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullum fi falakin yasbahu. Kowanne yana cikin falakinsa yana iyo,
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان wadannan halittun Allah ne masu ban mamaki amma wanda za a ce da rana da wata da waye ne wadannan tsare-tsaren ba su ne batun sammai guda bakwai ba an fahimta ko saboda haka daga cikin su yanzu ne yasa wadansu malamai ke gani wato da rana da wata ba dole bane ya zama suna cikin wannan duniyar ta yi suna cikin wadannan sammai din saboda Allah ya ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna Allah ya sanya rana wata ta zama a cikin su bimana a cikin sammai wanda yana daga cikin abin da ya sa malam al-allama Muhammad al-Amin al-Shankiti shi har ya mutu bai yarda da cewa an je duniyar wata ba yace an je dai wani wurin a cikin wannan duniyar amma dan adam bai isa je duniyar wata ba domin a fahimtar ta wata kana cikin sammai ne ba a cikin nan ba take hasko mu daga wata samar ɗaya daga cikin su guda bakwai din rana kuma ita ma tana ciki amma tana sama da ita to amma dai idan ka hada tsakanin ba ka ilimin alqur'ani da science din da aka gane ta hanyar alqur'ani da kuma modern science zai iya baka ka gane cewa wannan solar system da galaxy system daban maganar sammai da sauransu su kuma daban bincike na dan adam zai iya hango masa wasu abubuwa na solar system ya gani zai iya hango masa wasu abubuwa na galaxy system ya gani amma ba zai iya gano masa abin da ya shafi sammai guda bakwai ba ina fata an gane maganar sammai guda bakwai wannan harka ce ta gaibin Allah ba wanda zai iya sanin wannan sai Allah kawai saboda ko shedanu aljannu kenan da suke da gudun alamun suru ba za su iya zuwa sama ba wa hafizna min kulli shaytanir rajim sai za a yi aba dan adam sai ya ga wani dan abu ya leko sai ya gani wannan bai isa ba an gane ko kuma ko a cikin abubuwan da yanzu cikin solar system da abinda mutane suke gana ko a cikin ma wannan duniyar ta art har yanzu dan adam bai gama kure wasu abubuwan mamakin ba kuna gani report din NASA na kwanakin baya akan wasu na'urori tun shekaru da yake dauko wasu abin halitta da ba a san wasu iri bane suna ta saukowa daga sama har yanzu ba su iso ba kuma ba a san yaya asalin hakikanin su yake ba sun zama wani abu mysterious ina za su je ba a sani ba amma dai abin daukan yana gani kuma ya ga suna motsi kuma suna zuwa Allah ya kawo su lafiya wai mai tsoron ba har ne ba ku ba ma jin tsoron komai wallahi mun karanta alqur'ani mun sani in duniyar nan ta zo tashi wallahi za ta tashi so wanda yake jin tsoro da ma yana gani ya zo zamani wasu kuma sun zo su tattara musu kore mu a wurin shine yake jin tsoro to wannan kan ranar tana zuwa lokacin da Allah zai ce kowa tattara ya bar mata kasarsa yace me hukuncin wanda ya saki matarsa yayi kome amma iyayenta suka kiyarda da haka har suka yi mata aure sun tabbata ata kuma sun buga babban blanda miji shine yake da damar ya saki mata shine allazi bi yadihi uqdatun nikah kuma shine yake da damar ya dawo da mata an fahimta idan bai dawo da ita ba ko iyaye sun ce sun dawo da ita komai bai ba sai shi in ya yarda sannan in ya ce ya dawo da ita ko iyaye da ita sun ce ba su yarda ba komai ya yi saka idan iyaye suna da matsala akan miji ya saki mata da kyar sun samu sun kwace ta sai ya zo ya ce ya dawo da ita sai su je kotu idan miji ya ce ya saki matarsa daga baya ce ya dawo da ita iyaye suka ce sai ya je kotu ana fahimta irin wannan duka ba a bari a gida sai a je kotu alkali zai yi bincike ta yi iyayen suna da dalili da yasa suka ce ba za ta koma gidansa ba dama da kyar aka kwace ta an samu ya saka yanzu kuma yana sai wasa da hankalinsu amma su ba za su iya yanke hukunci da kansu ba sai su je alkali ya tabbatar shikenan in alkali ya ce saki ya tabbata kuma baka da daman kome shikenan an fahimta to haka shi kuma miji in ya ce ya sake ta daga baya dawo da ita iyayen suka kiyarda sai ya je kotu iyayen sai ita kotu sai ta hana iyayen hanawa sai su ce ta koma gidansa shikenan amma idan suka ci gaba suka yi mata aure to nan ba sun yi babban kwafsawa domin an yi aure ne akan aure in suna so har su mata aure to su je kotu
kotu ta yi auren ko kotu ta raba wancan ta kuma hana shi cewa wannan koman, to kotu in ta yi ya tabbata. Amma in ba kotu ba suka yi mata aure, sun yi aure akan aure ne, kaga wannan kuma babban matsala ce. Sai na kusa da ƙarshe ta ce, dan Allah malam ka rubuta littafi mai suna fa'idoji daga ayoyin Alƙur'ani. Allah ya bani dama. Tambayarsa ta gaba ya ce, dan Allah malam yanzu shekaru na 30, dan Allah a saka ni a cikin addu'a, Allah ya hore mun mai aure. Ya Allah ka hore masa ya aure. Ina gani iyaka tambayoyin da muke da shi kenan. Kuma kuna son addu'an auren ne? Allah ya aurar da ku. Allah ya aurar da ku. Mazan ku da matan ku Allah ya hore muku. أبونا مكيدين يا الله إبامه لا تكسر الله يا كرمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.